الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 18 ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 16 ga watan 8 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga muqaddima ta Abu Muhammad Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullah ta'ala don haka ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am a takaice shi kawai a samu dai kunci akan jama'a duk abin da ya kasance akwai kunci game da yin kowace sallah a lokacinta a sababin saukar ruwa to wannan dama ce wadda take badawa a hada sallah amma ganin girgije sama-sama wannan baya halitta a hada sallah shi kanshi girgijen da malamai suke bayani girgije wanda yake haɗaɗɗe wanda ana kyautata zaton cewa kafin a gama sallah ma ruwa yana iya sauka misali girgijen da zaka ga iska ta motsa to wannan shine ake iya hadawa kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tafi akan haka haka hali na biyu idan ruwa yana sauka hali na uku bayan an yi ruwa an gama ko ina lema ne chabi ne ya zamanto akwai chabi mai yawa to wannan ana iya hada sallah amma dan lema sama-sama shi ma wannan baya ba da damar a hada sallah
amma kuma sallatin da ba da an gajirin an yi ana cikin ruwa kuma an ce a gama ba ta ma sun yi ta shi da kuma ruwa ai gama wurin jama'a
kamar rangwame ba daidai ko ba mutum ɗaya shi kadai ba zai gama sallah ba a sababin wannan in ba limami ratibi ba ne kamar yadda malamai suka faɗa ya zo masallaci jama'a ba su zo shi yana iya haɗawa na'am can gauri domin yin nafila an samu daga cikin magabata wasu suna yin haka an tambaye su kuma menene hujja suka ce fatan da suke kasa ta bada shaida a kansu a ranar kiyama cewa sun yi sallah abu kaza kamar yadda Allah ya faɗa yawma izin tuhaddisu akbaraha yinin alkiyama yini ne wanda kasa take bada wato labarinta menene labarinta shine duk abin da aka aikata a kanta na alkhairi da na sharri darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa, wato mun shiga cikin wannan muqaddima, wadda muqaddima ce wadda ta kunshi aqidar ahlus sunna wal jamaa. A darasi da ya gabata, gabar da malam yayi bayani akan ta shine tabbatar da ilahiyya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana cancantar abauta masa shi kadai, kamar yadda malam yake fada da yace min zalika al-imanu bil qalbi, sai yace anna Allah ilahun wahid la ilaha ghayruhu wala shabiha lahu wala nadhira lahu wala walada lahu wala walida lahu wala sahibata lahu wala sharika lahu. Wannan duka karfafawa ne akan ilahiyya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, da yace anna Allah ilahun wahid, dan ku tabbata Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin kowa da komai ilahun wahid, abun bauta ne daya daya, la ilaha ghayruhu, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa in ban da shi. Malam ya ciro wannan gaba daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Ubangiji ta'ala ke fada wa ilahukum, abun bautar ku wanda ba ku da wani abun bauta in ban da shi, ilahun wahid, abun bauta ne daya daya. Idan aka ce al-ilah bi ma'ana al-ma'bud, abun bauta, to tare da cewa al-aliha ma'ana ababun bauta suna da yawa, amma duk wani wanda ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala shirme ne hayaniya ce, domin bai cancanci ibada ba. Wanda ya cancanci a bauta masa shine Allah subhanahu wa ta'ala, domin ba wanda yake cancantar abauta masa farko sai wanda yake halittar halittu, wanda yake kashewa, yake rayawa, yake azurtawa, yake talautawa, yake janyo amfani, yake ije tsanani ko ya yaye shi, wanda yake da ikon saukar da ruwa daga cikin sama, wanda yake da ikon fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, wanda yake da ikon karɓa addu'ar mai addu'a, shi kadai ya cancanci a bauta masa. Wannan kwa gabatai sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, don haka duk wasu wanda ake bauta musu kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba su da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi, don haka ba su cancanci ibada ba. Shi yasa in ka koma cikin suratul Rum, Ubangiji ta'ala yake faɗa Allahul ladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum, sai yace halimin shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushriku, yace Allah da ake kiran ku zuwa kadai tashi da bauta shine Ubangijin da ya halicce ku ya samar da ku daga babu, thumma razaqakum, sannan kuma shine ya azurta ku, thumma yumitukum, sannan in ajalin ku ya kai shine yake karɓar rayukan ku, thumma yuhyikum, sannan bayan mutuwa kuma shine yake rayar da ku, sai yace hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay, wai shin daga cikin abokan tarayyar ku wanda kuke sarrafa musu ibada kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, shin akwai wanda yake aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka zana, halittar halittu ko kashewa ko rayawa ko azurtawa ko talautawa? Don haka shine yace wa ilahukum ilahun wahid, abun bautar ku abun bauta ne daya daya, la ilaha illa huwa, babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa in ban da shi. Sai yace Ar-Rahmanur Rahim, shine mai gamammiyar rahama a nan duniya wadda ta hada kowa ta hada komai. Ar-Rahim shine mai keɓantacciyar rahama a gobe kiyama wadda ba ta shafar kowa in ban da mumini. To shine anan malam yace annallaha ilahun wahid, sai ya karfafa wannan jumla sai ya ce la ilaha gairuhu, babu wani abun bauta in ban da shi, kamar yadda ya ce wa ilahu kuma ilahun wahid, kaga sai ya ce la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. To shine madan sai biyo da wato wasu jumloli guda bakwai wanda gaba ɗayansu kowace jumla korewa ne game da abinda bai dace da Allah subhanahu wa ta'ala, saboda sifofi ne waɗanda suke na tawaya na kaskanci. Kuma malam ya bi aqidar ahlus sunna wal jama'a, aqidar ahlus sunna wal jama'a duk wata korewa to ta kunshi shine kamala. Sabani ga su al-mutakallima zaka ji suna cewa bayya kudu, bayya arewa, bayya gabas, bayya yamma, bayya sama, bayya kasa, bayya cikin sarari, bayya cikin teku, wannan duka korewa ce akan ka'idar su, amma bata kunshi ba kamala. Shi kwa korewa kamar yadda yazo a cikin nassi na Al-Qur'ani da abin da yazo a cikin sunna, duk wata sifa in aka Allah ya kore ma kansa to akwai tabbatar masa da kishiyarta wadda kuma cika da batsewa. Yanzu misali ka dauka fadarsa da yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sai yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, gengedi ko bacci baya kama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan anan da ya kore ma kansa gengedi da bacci, menene kishiyar haka? Kenan nan li kamali qayyumiyyati, ma'ana wadatuwa ko kuma kace tabbata wato da zatinsa. An gane ko shine tsayuwa da kansa, shi yake tsaye da kansa kuma shi yake dauke da lamarin kowa. Yanzu misali can da yace wala qad khalaqana samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lugu, ash-shahid chayu wama massana min lugu, mu muka halicci sammai da kasai da duk abin da yake tsakanin su a cikin kwanuka shida. Ubangiji ta'ala sai ya ce babu wata gajiya wato da ta shafe mu. Kaga anan me yake tabbatar ma kanshi? Shine kamalul qudra, cikar iko. Shi yasa ya ce wa ma massana min lugu, babu wata gajiya da ta shafe mu. To dan haka shine anan malam sai ya ce da yace la ilaha gairuhu, babu wani abun bauta busa cancanta da shi. Kenan anan dalili ne ala kamali ilahiyatihi ko kace uluhiyatihi. Sai yace wala shabiha lahu, ubangiji ta'ala babu wani wanda yayi kama da shi. Wala nadhira lahu, kuma ba shi da wato kini, ma'ana wanda yayi kama da shi. Kenan anan kaga kamalu wannan ya kore masa wannan li kamali ahadiyati, cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai yake, babu wani abu wanda yayi kama da shi. Sai yace wala walida lahu, kuma ba shi da mahaifi. Wala walada lahu, kuma ba shi da ɗa. An gane ko? Wala walada lahu, wala walida lahu, wannan ya kore ma kansa kamar yadda yake cikin suratul ikhlas, lam yalid wa lam yulad, ubangiji ta'ala bai haifa ba, ba a haife shi ba. Me yasa ya kore ma kansa aihuwa, ya kore ma kansa cewa ba a haife shi kuma bai haifa ba? An gane ko? Kenan wannan dalilun ne ala kamali ginahu, a bisa cikar wadatuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda duk wanda za a ce aihuwar shi aka yi to tawayayye ne, mabukaci ne. Kuma duk wanda yake bukatar da gajiyayye ne, mabukaci ne. To Allah subhanahu wa ta'ala shi mawadaci ne, kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi, amma shi baya bukatar komai a wajen kowa. Shi yasa ya kore ma kansa cewa ba a haife shi ba kuma shi bai haifa ba. Lam yalid wa lam yulad, kenan li kamali ginahu wa samadiyatihi ko kuma ahadiyatihi wa samadiyatihi, kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi, amma shi baya bukatar komai a gun kowa. To shine da yace, sai yace wala sahibata lahu, kuma ba shi da mata. An gane ko? Ba shi da mata. A can cikin suratul an'am yana fada badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba, shine ubangijin da ya kage halittar samai da kasai. Anna yakunu lahu walad, yace ta yaya za a yi da ya kasance gare shi, wa lam takul lahu sahiba, alhali ba shi da mata. Kaga a wannan aya ya kure ma kansa wato mata da ɗa, kamar yadda a cikin suratul jin yake faɗa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, ubangiji ta'ala bai riki ba mata wala waladan balantana ɗa. Wannan duka yana nuni zuwa cikar wadatuwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala. A ƙarshe sai ya ce wala sharika lahu, kwata-kwata ubangiji ta'ala ba shi da abokin tarayya, ba a cikin zatinsa ba, ko a cikin sunayensa, ko a cikin sifofinsa, ko a cikin ayyukansa, ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da abokin tarayya. Shi kadai yake shi ne mahaliccin samai da kasai gaba daya, kuma shi ne mamallakinsu. Duk abin da yake cikin samai da kasai da abin da ke tsakaninsu gaba daya bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma kaskantattu ne, mabukata ne zuwa gare shi. To shine za mu tashi kenan gaba ta gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, laysa li awwaliyatihi ibtida'un wa la li akhiriyatihi inqida'un la yablughu kunha sifatihi al-wasifun wa la yuhiqu bi amrihi al-mutafakkirun يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. مالن الله يجي كانسا نافدا ليس لي اوليته ابتداء ولا لي اخريته انقضاء. مالن الله يجي كانسا نافدا cewa ليس لي اوليته ابتداء, wato awwaliya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana farkonsa ba ta da farko, wala li akhiriyatihi inqida'un kuma karshensa wato baya da karshe. Malam ya ciro wannan jumla daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-awwal والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم, a cikin suratul hadid yace huwa al-awwal, shine ubangiji wanda yake na farko, wal-akhir kuma shine wanda yake na karshe, wal-zahir shine madaukaki wanda yake sama da kowa da komai da rinjaye, wal-batin kuma shine wanda yake wato uyayye. An gane ku? Sai ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim, shi game da dukkan komai mai matukar sani ne. Domin anan malam yana tabbatar da cewa awwaliya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ta sha bamban da awwaliya wato ta bayinsa. Idan ka dauki mu halittun Allah subhanahu wa ta'ala, farkon mu tana da farko, saboda da babu mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar da mu. To shi faruwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala rashi bai rigaye ta ba, farkonsa baya da farko. dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi wanda hadisin yana daga cikin jumullar addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ya fassara mana wannan aya shine yake cewa Allahumma anta al-awwal fa laysa qawluka shay'a yace ya Allah kai ne na farko fa laysa qawluka shay'a babu wani abu gabaninka kenan ka gare shi bai rigayi ba farkon Ubangiji subhanahu wa ta'ala farkon shi ba ta da farko sai yace wa anta al-akhir fa laysa ba'daka shay'un kai ne na karshe babu wani abu bayan ka shine malam yace anan wa laysa wala li akhiriyatihi inqibaun karshen sa ba ya da karshe sai yace wa anta adh-dhahir kai ne madaukaki wanda ke sama da kowa da komai da rijaye sai yace fa laysa fawqaka shay'un babu wani abu sama da kai sai yace wa anta al-baqin kai ne buyayye fa laysa dunaka shay'un babu wani abu wanda yafi ka buyewa manzo Allah sai yace ikibu anna daina ko kuma ikibu anni daina yace ya ubangiji na wato ka biya mun bashin da yake kaina wa agni ni minal faqr ya Allah ka wadatar da ni game da talauci ka yaye mun talauci ka wadatar da ni to wannan hadisi shine tafsirin wato wannan aya wanda kuma ita wannan aya daga cikin ta ne malam ya ciro wannan jumla na cewa laysa li awwaliyatihi bitida'u wato farkon Ubangiji subhanahu wa ta'ala bashi da farko kuma karshen sa baya da karshe amma in ka dauki bayin sa halittun sa kowa da ka sani yana da farko kuma yana da karshe an gane ko yana da farko yana da karshe to wani yakan iya cewa ai ga wuta da aljanna da wanda ke cikin su cewa har abada ba sa gushewa wannan haka ne nassi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka tabbatar da cewa wuta da aljanna wanzazzu ne har abadan abada ba sa karewa haka yan aljanna har abada suna nan ba za su gushe ba haka su ma yan wuta to amma anan abinda muke so mu fahimta dawamar wuta da aljanna da waɗanda suke cikin su laysa li zatihi ma ba ga zatin su bane bal bi ibqa'illahi subhanahu wa ta'ala lahum ubangiji ta'ala shine ya wanzar da su amma wanzuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa bayya da karshe wannan lazimul li zatihi ne abu ne wanda ya lazumci zatin shi kamar yadda baya da farko haka baya da karshe an gane ko dan haka yana daga cikin sunayensa al-awwal in aka ce al-awwal na farko kenan wanda ba shi da farko al-akhir na karshe wanda kuma karshen sa ba ta da karshe komai gaba ɗaya mai komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne malam sai ya ce la yabulugu kunha sifatihi al-wasifuna wato masu siffanta ubangiji subhanahu wa ta'ala sune malaman tauhidi la yabluhu kunha sifatihi ba sa kai hakikanin siffanta ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ko dan haka abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa shine tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani ko a sunna na sunaye wato da sifofi to amma su masu siffanta Allah subhanahu wa ta'ala ba sa kai hakikanin siffanta shi me yasa saboda iya abinda yake a aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa na sifa cewa yana da sifa kaza to sai a tabbatar masa an fahimci ma'ana amma kaifiya sai a miƙa ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san hakikanin yadda sifarsa take yanzu misali ya tabbatar ma kansa sifa ta as-sam'u wal basar da yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi mai matukar ji ne game da abin da bayinsa suke fada, kuma mai gani ne game da duk abin da suke aikatawa. Kaga anan iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa, sai ka tabbatar ma ubangijin ka cewa lalle ubangiji ta'ala mai ji ne kuma mai gani ne. To amma yaya jin Allah subhanahu wa ta'ala yake, yaya ganin sa yake, wannan sai a maida zuwa gare shi. Ba za ka ce ba ganin Allah subhanahu wa ta'ala kamar kaza ne, ko kuma jin Allah subhanahu wa ta'ala kamar kaza ne. Yanzu misali, idan ka ɗauki mu bayinsa, jin mu yana da kaifiya, faɗa muke wane yana ji sosai, wane baya ji kwarai sai an kuga masa, wane in abu yana kusan sa yana gani, in abu yana nesa baya gani. Kaga anan mun nuna kaifiya da ji da gani na wane. To amma sanin yadda jin Allah subhanahu wa ta'ala yake da yadda ganin sa yake, wannan shi kadai ya sani. To haka sauran sifofi, ya tabbatar ma kansa cewa yana da fuska, kullu shay'in halikun illa wajha, an gane ko, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. To amma idan wani zai tambaye ka yaya fuskar Allah subhanahu wa ta'ala take, sai ka maida masa shi kadai ya san yadda fuskar sa take. To dan haka shine anan malam yace, la yabulugu kunha sifatihi alwasifuna, masu siffantawa ba sa kai hakikanin siffanta ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka al-Imam Malik, Allah ya ji kansa, lokacin da aka yi masa tambaya game da al-istiwa, wani dan bid'a ya shiga gun al-Imam Malik, sai yake fada, yake cewa yana da tambaya, yace Allah subhanahu wa ta'ala ya fada ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa, sai yace kaifa istawa rabbuna, yaya ubangijin namu ya daukaka akan al-arshin sa. Al-Imam Malik, Allah ya ji kansa, ya sunkuya kansa har sai da jibi yake to masa zuwa jimawa, ya dago kansa sai yake cewa al-istiwa'u ma'lumun, daukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al-arshin sa abu ne sananne. Idan aka ce al-istiwa daukaka, kowa ya fahimci ma'anar daukaka, ma'ana daukakar da yayi akan al-arshin sa abu ne sananne. Al-Imam Malik sai ya ce wal kayf majhul, yadda ya daukaka akan al-arshin abu ne wanda yake ba a san shi ba, tunda shi bai fada ba, manzon shi bai fada ba. Sai ya ce wal imanu bihi wajib, imani game da daukakar ubangiji subhanahu wata'ala akan al-arshin sai ya ce abu ne wanda yake wajibi, domin shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, idan ka ƙaryata ɗaukakar shi akan al'arshi mutum ya kafirta. Sai ya ce was-su'alu anhu bid'a, tambaya game da yadda Allah ya ɗaukaka akan al'arshi, ya ce wannan bid'a ne. Was-su'alu anhu ay anil kayfiyya, kenan tambaya game da yadda ya ɗaukaka, wannan bid'a ne. Me yasa? Saboda shi bai faɗa ba ga yadda ya ɗaukaka, kuma manzansa bai faɗa ba, kuma mun yi imani cewa daukakar shi shi kadai ya san yadda take, kuma ta saba da tabayinsa, domin shi ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. To dan haka dai anan mu gane aqidar ahlus sunna wal jamaa shine tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sifofi. Amma ahalun sunna wani jama'a ba sa bincike game da kaifiya, game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, an gane ko, suna miƙa sanin kaifiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma tare da fahimtar ma'ana, an gane ko. Ya ce yana da hannu, mun fahimci menene hannu, amma sanin yadda hannun Allah yake shi kadai ya sani. Ya ce yana da idanu, mun fahimci menene ido, amma sanin hakikanin idanunsa na gare shi. Ya ce yana da fuska, shi kadai ya san yadda fuskar sa take, in an ce fuska mun san menene fuska, amma sanin kaifiya da hakikanin yadda sifar fuska take, wannan naga Allah subhanahu wataala. Shi yasa anan yace la yabulugu kunha sifatihi alwasifuna, masu siffantawa malaman tauhidi ba sa kai hakikanin siffanta ubangiji subhanahu wa ta'ala, kenan ba sa nuna kaifiya. ba sa bincike game da kaifiya. Sai ya ce wala yuhidu bi amrihil mutafakkiruna, wato masu tunani ba sa kewayewa da lamarinsa. An gane ko? Lamarin Allah subhanahu wa ta'ala kala biyu ne, akwai al'amrul kauni al-qadari, na biyun shine al'amrul dini ash-shar'i. Akwai lamarinsa wanda yake na alƙadarinsa, halitta da yayi da alƙadarinsa, wannan lamari ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma akwai al'amrul dini ash-shar'i, lamari wanda yake na addini, wanda yake a shar'anci. Yanzu dan ka dauki al'amrul kauni al-qadari, me yake faɗa? Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, wannan al'amrul kauni ne al-qadari. Al'amuru shar'i addini yana da yawa, ga ya can fadarsa, inna allaha ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. To dan haka da dukkan wani al'amari wanda yake na kadara da wani al'amari wanda yake na shari'a, lalle su masu tunani wato ba sa kewayewa da sanin al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala, domin dukkan lamarin Allah subhanahu wa ta'ala akwai hikima a cikin shi. Duk wani lamari da Allah ya kaddara akwai hikima a cikinsa, kuma duk wani al'amari da Allah ya shar'anta akwai hikima a cikinsa. Duk masu tunani Allah ya umarce mu cewa mu tsaya mu lura, to amma duk lurar da za mu yi ba yadda za a yi mu kewaye da lamarin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana iya gano cewa abu kaza Allah ya halicce shi saboda hikima kaza, to amma wannan bakin iya abinda ka fahimta ne ka gano. An gane, baka isa baka kewaye da sanin hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala game da lamarinsa, sawa al-lamari na shari'a ko lamari wanda yake na alƙadari. Duk abinda Allah ya shar'anta na cewa ku yi kaza ko ku bar kaza, to akwai hikima a ciki. Ana iya gano hikima kuma ana iya kasa ganowa. In ma an gano hikimar, to kar a ɗauki cewa bakinta kenan, hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala yawa gare su. Shi yasa anan da yace wala yuhidu bi amrihil mutafakkiruna, sai yace ya atabirul mutafakkiruna bi ayatihi, wato masu tunani suna lura ne da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Suma ayoyinsa kala biyu ne, akwai al-ayatul kauniyya al-qadariyya, akwai al-ayatul diniyya ash-shar'iyya. Al-ayatul kauniyya al-qadariyya ga sunan, akwai dare, akwai rana, akwai wata, akwai wata, akwai wannan, akwai wata, akwai rana, akwai taurari, dare da yini, da rana da wata da taurari, da waɗannan sauran halittu, duwatsu, kogi, wannan kogina da irin tsirrai, itace, komai halittu, wannan ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda in ka kalli halitta ta dare, akwai aya mai zaman kanta, yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake zauwa da dare kuma ya zo da yini. Ga rana dai kwallo ɗaya ne wanda Allah ya saka shi a cikin sama, shi kadai yake haske duniya gaba ɗayanta, kuma Allah kadai ya san iya adadin amfanin da halittunsa suke yi game da hasken rana da guminta. Haka ga kwallon wata, ga taurari da Allah ya saka a cikin sama. Wannan duka ayoyi ne waɗanda suke alkauniyya alƙadariyya, kamar yadda yake faɗa wa min ayatihil laylu wan naharu wash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yana daga ayoyi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala dalilai masu nuna kadaitar shi, dare da yini, da rana da wata. Sai ya ce kar ku yi sujada ga rana, kar ku yi sujada ga wata, ku yi sujada ga Ubangijin da ya halicce su, in har kun kasance shi kuke bauta ba. Kuma yanzu in ka dauka ayar da ke cikin suratul baqara, me ya faɗa? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wama anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض سيأتي لآيات لقوم يعقلون. Yana da haka shine anan malamin yace ya atabiru mutafakkiruna bi ayati, masu tunani suna lura ne da ayoyin Allah subhanahu wataala. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayati li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Sai yace wala ya tafakkaruna fi mahiyati zatihi, ba sa tunani game da hakikanin zatin Ubangiji subhanahu wataala. Ma'ana ba sa tunani su ce sai sun san yaya zatin Allah subhanahu wataala yake. An gane ku? Kenan anan abinda muke so mu gane. Dukkan wannan bayani na malam yana bayani ne akan abinda ya shafi sifofin Allah subhanahu wataala, hanya wadda take ta kubuta ta zama lafiya shine ka tabbatar ma Ubangijinka abin da ya tabbatar ma kansa. Amma sanin kaifiya wannan mai kata zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ya san yadda yake. Idan yace yana da sifa kaza kai imani yana da, in yace yana da kaza kai imani yana da, kuma duk abin da Allah ya halitta da duk abin da Allah ya shar'anta ka tsaya kai tunani ka gano wasu hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala, domin fahimtar hikimar yana ƙara ma mai imani imani. Amma kar ka dau akan cewa ka kewaye da sanin dukkan hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala akan wata halitta da ka tsaya kai bincike kai tunani akan ta. Dan abin da ka gano bai kai ɗaya daga cikin dubun abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kunshi na hikimomi a cikin shi. Kuma ka dauki cewa duk abin da Allah ya shar'anta ma bayansa na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza, to ka tabbata akwai hikima. Ka gane hikima ko baka gane ba, a matsayinka na mu'mini dole ka mai kauya. In ma ka gane wata hikima, to kar ka dauki cewa bakin hikimar kenan, kuma wannan hikima da ka gano ta kara maka imani da nutsuwa da imani akan imani da Ubangijinka subhanahu wataala. To shine anan yace wala ya tafakkaruna fi mahiyati zatihi, ba sa tunani game da hakikanin zatin Ubangiji subhanahu wataala. Sai yace wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi, kuma bayi ba sa kewayewa da wani abu min ilmihi, wato na sanin Allah subhanahu wataala. An gane ku? Ma'ana ba sa kewayewa su ce sun san abu gaba ɗayansa cikinsa da baikinsa daga cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da Allah ya sanar da bayinsa, to bayi su san da cewa wani kaɗan ne daga cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala, shi kaɗai ne shi ne ya so ya ga dama ya sanar da su wannan abu. In Allah ya sanar da kai wani abu, to kar ka dauka cewa ka kewaye da sanin abun gaba daya, a wani kadan ne daga cikin ilimin Ubangiji ta'ala ya sanar da kai. Shine yace wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, ba sa kewayewa da wani abu wanda yake na sanin Allah illa bima sha, a sai abin da Allah ya so. An gane ko? Sai abin da ya so ya sanar da bayinsa. Ai shi yasa mala'iku lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna musu cewa annabi Adam shi ya cancanta ya zamanto khalifa a ban ƙasa, bayan sun zo da wasu hujjojinsu, a ƙarshe Ubangiji ta'ala ya nuna musu cewa Adam shi ya fi cancanta ya zamanto khalifa, domin yana da wani ilimi da ba su da shi, kuma wannan ilimi Ubangijinsa ne ya sanar da shi. A lokacin da Ubangiji ta'ala ya ce ga annaba Adam ya bujuro da waɗannan abubuwa ga mala'iku cewa su faɗa masa sunayensu, mala'iku suka kasa. Ubangiji ta'ala ya ce annaba Adam ya faɗa musu, annaba Adam ya su faɗa musu. Me suka faɗa can suka yi la ilma lana illa ma 'allamtana, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, sarki ya tabbata gare ka ya Ubangijinmu ba mu da wani sani face iya abin da ka sanar da mu. Kenan dan haka anan bayi ba su isa ba su kewaye da wani abu na sanin Allah subhanahu wa ta'ala sai abin da Allah ya sanar da su. don haka ya siffanta kanshi da wannan sifa shine cewa li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Don haka mu bayi ba mu san komai illa iya abinda Allah ya sanar da mu. Allah ya sanar da mu wasu abubuwa kuma ba mu san su ba. Shi yasa ai ya koye mana wani abubuwa wanda ake kiran shi gaibu, wanda kuma ba wanda yake tarayya da Allah subhanahu wataala game da sanin gaibu. Ko mun kusacin bayi da Ubangiji, annabawa ne ko manzanni ne ko mala'iku ne, ba su kewaye da sanin abinda Allah subhanahu wataala ya sani. Shi yasa ai Ubangiji ta'ala yake faɗa kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah, ce da su dukkan halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai ba wanda ya san gaibu in banda Allah subhanahu wataala. Kuma shi kanshi manzon Allah ya faɗa cewa ya faɗa mana kullu aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai kul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkaru. Ash-shahid Ubangiji ta'ala yace ce da su wala a'lamul ghaiba, ni ban san gaibu ba. Kuma haka can ya faɗa walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min al-khairi wama masani yasu. Dan haka in ka koma cikin sunnah hadisi sun wuce a lissafa, maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce da dan dabino a ƙasa, maza Allah sai ya dauka zai ci, sai yake cewa wallahi in ba dan kar aje wannan dabino ya zamanto na zakkani, maza Allah yace da na ci. To inda a ce yana tarayya da Ubangiji wajen sanin gaibu, ai da ya san dabino na zakkani ko ba na zakka ba. Kuma haka lokacin da ana cikin bulaguro aka yada zango a wani jeji inda babu ruwa, kuma lokacin sallah yayi kuma babu ruwa tare da su, aka dan samu jinkiri a sababin bacewar wato tsakiya ta Aisha ta je ta biya bukatarta, sai take tsammanin can ta yadda tsakiyar, wanda tsakiyar ta yar uwarta ce Asma'u ta ara. Aka je aka bincika ba a samu wannan tsakiya ba, har lokacin sallah yayi kuma inda suka sauka babu ruwa, kuma su ma babu ruwa tare da su. Ubangiji ta'ala ya turo sako ayar da ta halitta mana yin taimama har zuwa kiyama. Sai da aka gama sallah an tashi za a tafi, da aka buga raƙumi a ƙarƙashin kirjin raƙumi tsakiyar take. Lokacin da aka je sauka a shi tsakiyar ta tsinke, raƙumi sai ya danne ta. To inda a ce annabawa da manzanni sun san gaibu, da manzon Allah ya ce ku je ku daga kasan wannan raƙumin nan za a same ta. Jama'a aka tura suka je suka bincika, ba su samu wannan tsakiya. To dan haka dai a takaice abinda muke so mu sani, bayi suna da sani amma iya abinda Allah ya sanar da su, ba wanda ya isa ya kewaye da sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, sai ya ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda, wato kujeran mulkinsa ta yalwaci sammai bakwai da ƙasai bakwai, ma'ana kujera ce ta mulki, ita ce ake kiranta kursiyyu, wanda wannan kujera ta fi girman saman bakwai da ƙasan bakwai, kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa girman saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗaya, inda zaka danganta su izuwa girman kursiyu kujerar mulki ta Ubangiji, saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗaya tamkar zobe ne da aka ɗauka aka jefa a cikin sahara. Girman sahara gaba ɗaya ita ce kujerai, sama da ƙasa gaba ɗaya su tamkar zobe ne. Kuma haka nan ita kuma kursiyu, inda zaka danganta girmanta izuwa ga al'arshi gado ne wanda yake na mulki na Ubangiji subhanahu wataala. To kursiyun gaba ɗayan ta duk girman ta ita ma tamkar zobe ne aka jefa a cikin sahara. Sai yace al'arshi ba wanda ya san gwalgwadon girman shi in banda mahaliccin shi Ubangiji subhanahu wataala. To dan haka ita wannan kursiyu shine anan Allah yake tabbatar mana kujerarsa ta mulki tafi girman sammai bakwai da ƙasai bakwai. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wanda akwai hadisi wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata inganta ba. Daga Abdullahi dan Abbas wato al-Hakim ya inganta hadisin, kuma al-Imam az-Zahabi ya tabbatar da shi akan haka, cewa ita kursiyin gaba dayanta gurbin diddige ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Gaba dayanta duk girmanta wato bata wuce ba gurbin diddige na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin Allah ya tabbatar ma kansa sifa ta diddige a hadisin da yake cewa wutar jahannama ba za ta gushe ba a ranar kiyama. Ana jefa mata waɗanda suka cancanta a saka mata tana hadewa, tana fada tana cewa halmin mazid halmin mazid. Manzo Allah yace hatta yadha alaiha rabbul izzati kadamahu, sai an kai lokacin da Ubangijin girma da daukaka ya dora mata diddigen sa, a lokacin nan fa yanzawi ba'dha ba'dha, junanta sai ya yankwai ne da juna. Jahannama da kanta sai ta ringa fada ta ringa cewa qabbu qabbu, ma'ana ya isa ya isa, ma'ana yanzu na cika. To dan haka kursiyin duk girmanta gaba daya gurbi ne na diddige na Allah subhanahu wa ta'ala, tare da cewa wasu daga cikin malamai sun raunana hatta da ita wannan riwaya wadda ta zo daga Abdullahi dan Abbas. To shine anan sai ya ce wala yahuduhu hifzuhuma, wato kiyaye sammai da kasai da abinda ke tsakaninsu na halittu, wala yahuduhu baya nauyayar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi yake rike da sama da duk abin da yake cikin ta na halittu, kasa da duk abin da yake cikin ta na halittu Ubangiji ta'ala shi yake rike da su. In ya ga dama gaba ɗayan su za su rugulguje, kamar yadda ya faɗa inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, yace Ubangiji ta'ala shi yake rike da saman bakwai da kasan bakwai, shi ya hana su gushe daga yadda suke. Inda sama da kasa za su gushe, to babu wani wanda ya isa ya rike su. Ka kaddare yau ba ma wai sama gaba ɗaya ba, idan aka ce wani bangare na sama zai rubuto, shin muna da karfin da za mu tare? Kai ba ma wai sama da kasa ba fa, rihin daki kan shi ne niyyar rubutowa, babu wanda ya isa ya tare shi sai dai ya kai kasa. Haka kuma ya faɗa a can wayunsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi'izni, shi yake rike da sama ya hana ta fado, ba za ta fado ba sai da izinin shi. To dan haka wannan yana nuna mana cikar kudura ta Ubangiji subhanahu wataala, shi yake rike da sama sammai da kasai da duk abin da yake cikin su, kuma hakan baya nauyayar Ubangiji subhanahu wataala, baya gajiyar da shi. Amma ka kaddara a matsayin ka na dan adam, amma baka wani faranti a ce ka rike shi haka, idan ka samu wasu awoyi dole ka gaji, in ka sake shi da kanshi zai kurce ya fadi, kana yin gengedi kurcewa zai ya fadi, Ubangiji ta'ala ko gengedi da bacci baya kama shi. To dan haka shine yace wala yauduhu hifzuhuma, kiyaye sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake cikin su na halittu, baya nauyayar Ubangiji subhanahu wataala. Kenan nan me yake tabbatar mana cikar kudura ta Ubangiji subhanahu wataala? Sai yace wa huwa al-aliyu, shine Ubangiji wanda yake madaukaki mai matukar daukaka. Daukakar Allah subhanahu wataala kala uku ce, akwai daukaka da zatin sa, akwai daukaka ta rinjaye, an gane ko, sannan akwai kuma daukaka ta lamari, kenan akwai uluwul zat da uluwul qadar da kuma wato wannan uluwul sha'an. Ubangiji subhanahu uluwul qahar, farko uluwul zat, daukaka da zati. Ubangiji ta'ala ya daukaka da zatin shi akan al'arshin sa, kamar yadda zamu iske wa annahu fawqa arshil majidi bi zatihi. Sannan kuma akwai uluwul qahar, daukaka ta rinjaye, shi ke sama da kowa da komai da rinjaye, kokuwar kan dukkan wata halitta a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take. Allah shi yake tuka kowa, yake tuka komai. Ma min dabbatin illa huwa akhizu binasiyatiha, shi ya faɗa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, shine ke sama da bayinsa da rinjaye, ma'ana shi yake gudanar da kowa, shi yake gudanar da komai, abin da yake so shi yake kasancewa, duk abin da bai so ba bai nufa ba, ba yadda za a iya kasance. Sannan akwai uluwu sha'ani, daukaka ta sha'ani ta lamari, dukkan wani lamari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikakke ne, babu tawaya, babu kaskanci a cikin lamarinsa, komai na Allah subhanahu wa ta'ala madaukaki ne. To shine anan yace wa huwa al-aliyu, shi madaukaki ne mai matukar daukaka, daukaka ta zati da daukaka ta rinjaye da daukaka ta lamari. Sai yace al-azim, kuma shine Ubangiji wanda yake mai girma, babu wani abu wanda yake sama da shi. Duk wani abu da kake ganin cewa mai girma ne, to Allah subhanahu wa ta'ala shi yake sama da shi. Shine malam sai ya biyo baya da sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala, yake faɗa sai yake cewa al-alim, Ubangiji ta'ala masani ne. A wata nuska akan samu al-alim, kasancewar al-alim din shine ya fi dacewa, saboda shi al-alim ya zo ne mutlaqan a cikin al-Qur'ani, amma lafazin alim duk inda ya zo to yana da kaidi, kamar ayin da yake faɗa alimu da gaibi wa shahada. Sai ya ce al-alim wato masani ne, kuma kasancewar al-alim ya haɗu da al-khabir a ayoyi daban-daban a cikin al-Qur'ani, inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake haɗa sunansa al-alim wato tare da al-khabir. To shine anan yace al-alim masani ne, kuma sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da na bayinsa. Sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da farko, kuma ba yi da ƙarshe, kuma sani ne wanda yake ba shi da iyaka. Amma mu idan ka ɗauki bayi, akan iya cewa wani ai alim ne, masani ne, malami ne. Iliminsa yana da farko kuma yana da ƙarshe, kuma iliminsa ilimi ne tawayayye, ya san wani abu, ababen da bai sani ba sun fi wanda ya sani yawa. Shi ko Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa ba ya da farko, kuma ba ya da ƙarshe, kuma ba ya da iyaka. Dan Adam ya zo duniya ne a matsayin jahili, bai san komai ba, Ubangiji ta'ala shi ne yake sanar da shi. Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, Ubangijinku shi ne ya fito da ku daga cikin cikin uwayenku mata, la ta'lamuna shay'an, ba ku san komai ba. Duk wani masani to akwai malaminsa, iliminsa kenan, ilimi ne wanda yake mukutasa, tsururta shi ne akai. Shi kuma sani na Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce wanda take mai lazumtar zatin shi, sani ne wanda jahilci bai rigaye shi ba, kuma sani ne wanda yake haɗaɗɗe, ya kewaye da komai. To shi ne anan ya ce al-alim, Ubangiji ta'ala masani ne. Sai ya ce al-khabir, kuma ƙwararre ne. Lafazin al-khabir yana da sifa al-khibra, idan aka ce kibra shine ƙwarewa, sanin abu ciki da bai, don haka lafazin al-alim da al-khabir mutaradifan ne a wajen ma'ana. Sai dai shi lafazin al-khabir ƙwarewa, idan aka ce wani ƙwararre ne, kenan ya san abu ciki da baikinsa. To wannan sifa ce daga cikin suna ne, daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, don haka yana da sifa kenan ta khibra, shine ƙwarewa. Sai ya ce al-mudabbir, kuma shine mai tafiyar da lamarin kowa da komai, tare da cewa babu wata aya ta al-Qur'ani ko wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai iya zama dalili akan cewa yana daga cikin sunayen Allah al-mudabbir. Kamar yadda al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad yake faɗa cewa bai san wata aya ko wani hadisi wanda ya nuni cewa al-mudabbir yana daga cikin sunayen Allah, sai dai Allah ya bada labarin cewa shi ke tafiyar da lamari. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh, sai ya ce yudabbirul amr a cikin surati Yunus, kuma ya faɗa yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh, shi yake tafiyar da lamari tun daga sama har zuwa ƙasa. Kenan al-mudabbir, wannan ta fuskar bada labari, zaka iya cewa Ubangiji ta'ala al-mudabbir ne, mai tafiyar da lamarin bayin sa. Amma ba za ka ce ba al-mudabbir suna ne daga cikin sunayen Allah. An gane ko? Kamar yadda bayani zai zo, irin su al-qadim baya daga cikin sunan Allah, amma za ka iya bada labari cewa Ubangiji ta'ala qadim ne da dadde ne. Kamar irin su al-baqi, al-baqi shi ma baya cikin sunayen Allah, wanzajje. Sai dai za ka iya bada labari ka ce Allah al-baqi ne, wanzajje ne. Haka irin su al-jalil, dukkan su basa daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce al-qadir, Ubangiji ta'ala mai matukar iko ne. Kaga yana da sifa mai a karkashin al-qadir, yana da sifa ta kudura, iyawa. Wanda kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta sha bamban da kudura ta bayinsa. Bawa zai za a samu bawa yana da kudura akan wani abu, amma wani abun baya da kudura akan shi. Yanzu misali, za ka samu mutumin da zai iya ɗaukan bahu ɗan sankan kilo, kilo 50, amma ɗan san kilo ba zai iya ɗauka ba. Kaga yana da kudura akan ɗaukan abin da bai wuce kilo 50, amma in ya wuce kilo 50 baya da iko akan shi. To ita kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ta da iyaka, kudura ce cikakka. A sama ko a ƙasa ba abin da yake gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana da iko akan kowa da komai, don haka ya faɗa inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ubangiji ta'ala mai matukar iko ne akan dukkan komai. Kuma shi ya faɗa wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wa la fil ard. Babu wani abu a cikin sama ko a cikin ƙasa da yake gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka dai al-qadir kenan suna ne nashi, yana da sifa kenan ta al-qudra. Sai ya ce as-sami'u, shi mai matukar ji ne, domin yana jin duk abin da bayinsa suke faɗa, sawa'an da wanda ya kuga, da wanda ya kashe murya, da wanda ya yi gunguni, Allah ya san me yake ne, da wanda ya faɗa a fili, da wanda ya ɓoye, duka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sahabbai suna daga murya, suna wata addu'a, ya ce Ubangijin da kuke kira ya ce ba kurma ba ne ba. An gane ko? Ya fi ɗayan ku kusaci da wato akalar rakuminsa. Don haka ya faɗa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kaga jin Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da jin bayinsa. Yanzu misali, idan ka ɗauka mu bayinsa, jin da kake in aka canza yare baka san ba me aka faɗa, kuma idan aka yi gunguni baka san ba me aka faɗa, sai an kuga maka abinda ake faɗa bayan katangarnan baka san abinda aka faɗa ba. To Allah subhanahu wa ta'ala shi yana jin kowa, yana jin komai. Babu wani yare da zaka zo da shi wanda Allah bai san ba menene ka faɗa, kuma bai ji ba ni ka faɗa. Da wanda ya kuga, da wanda ya kashe murya, da wanda ya gunguni, Ubangiji ta'ala yana ji. Aisha Allah ya kara mata yadda, lokacin da Khawla bintu Sa'laba, Allah ya kara mata yadda, ta kawo kukan cewa mijinta yayi zihari da ita. Ta isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin Aisha a gefe fa, tana gunguni tana faɗa ma manzon Allah. Aisha tace ni wallahi bana jin abin da take faɗa sai dai gungunin maganarta. Amma kai tsaye Ubangiji ta'ala daga saman bakwai ya turo sako, kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha samiun basir. Da zatin shi ya ɗaukaka akan al'arshin sa, amma yaji abin da ita wannan baiwar Allah take faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ɗakin Aisha. Aisha tana cikin ɗakin, ita tana jin gunguninta, amma bata san ba me take faɗa. Wanda kuma wai karka ɗauki ɗakunan su wai irin ɗakuna ne namu a yau, ɗaki wajen metir nawa, ɗaki ne wanda yake bai wuce ba wannan. Domin hadisi ya zo Aisha Allah ya kara mata yadda, ke ma ta dan janye kafarta manzon Allah yake samu inda zai yi sujada, inda ɗakin yana da fadi, ai ce zai cewa in ma ya koma can gefe inda ba sai ya zungure ta ba ta ja kafa, nan zai ringa yin sallar shi a ɗakin. To dan haka jin Allah subhanahu wa ta'ala ji ne wanda yake cikakke. An gane ko? wanda ji ne wanda yake ba shi da tawaya, sannan sai ya ce albasir kuma mai matukar gani ne game da duk abin da bayin shi suke aikatawa, da wanda ya fito gaban jama'a, da wanda ya shiga daki ya koye kai ko ina ka shiga Ubangiji subhanahu wata'ala yana ganinka, ba wanda zai koye ma Allah subhanahu wata'ala, domin ya faɗa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Shine sai ya ce albasir mai matukar gani ne game da duk abin da bayansa suke aikatawa, al-aliyu madaukaki ne, kenan daukaka da zatinsa akan al'arshinsa, da daukakan lamari, ma'ana duk wani lamarinsa cikakke ne, babu tawaya tattare da shi, kuma sannan shi yake madaukaki ne da rinjaye akan bayansa. Sai ya ce al-kabir, kuma Ubangiji ne wanda yake wato mai girma, an gane ku, dan haka yake da sifa al-kibriya, yana da sifa al-kibriya. To wannan duka misalai ne wato malam ya kawo mana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ka'ida ku a gun ahlus sunna wal jama'a duk wani suna na Allah subhanahu wa ta'ala to akwai sifa a karkashin sa. Kamar yanzu misali waɗannan sunaye da malam ya mana misali, farko dai yace al-alim, ko kuma kace al-alim, kaga yana da sifa wace? Al-ilm. To sai yace al-kabir, kaga yana da wace sifa? Al-khibra. Da yace al-mudabbir, kenan anan in malam ya zo ne da shi a matsayin suna, kenan akwai at-tadbir, tafiyar da lamurra na bayi. To duk da cewa al-mudabbir dai baya cikin sunayensa, da yace al-qadir kenan yana da wace sifa? Al-qudra. Da yace as-sami yana da sifa ta as-samu. Al-basir gani kenan yana da sifa ta al-basar. Al-ali yana da sifa ta al-ulu. Al-kabir yana da sifa kenan shine al-kibriya. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Yawa yawa, wani dan uwa ya manta littafin sa, zaka ne ko? To bale.
Allahu